Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Da fatan ana shan hanci lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsin yau Juma'a 5 ga watan Mayu na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya zamu kawo muku rahoto akan kalubalen da mata suke fuskanta wajen mallakar filin noma wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da suke samun kuɗaɗen shiga a ƙasar Ghana. Sannan muna da rahoto na musamman akan tattara haraji da yadda za a iya samun haɗin gwiwa tsakanin hukumomi da al'umma wajen shimfiɗa ayyukan more rayuwa. Sai kuma wato da kuɗaɗen harajin. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu zan gabatar. Amma duk wannan sai bayan Ibrahim ya karanto mana labaran duniya kashi-kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Mutane akalla 130 sun mutu a kasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin ƙwarya da aka yi da kuma ambaliyar da ta biyo baya a cewar jami'ai jiya Alhamis. Tuni dai kasar ta fara bisu na jam'i ga mamatan akasari a lardunan da ke arewaci da yammacin kasar. Yayin sujjadar bisan wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga 'yan uwan mamatan. An binne gawarwaki 14 a wani wuri mai tazarar kilomita 15 daga Ribuvu na yammacin Rwanda. Wata igiyar ruwa mai ƙarfi ta banke mu, sai matata ta saki abinda muka rike don kan ruwa ya ja mu. Ƙarshen ganin matata da rai kenan, a cewar wani magidanci yayin da yake bayyana lokaci na ƙarshe da matarsa mai shekaru 26 wadda aka binne jiya Alhamis. Jinjirinsu mai watanni 6 bai mutu ba. Ministan tsaron Isra'ila jiya Alhamis ya ce tayu Iran ta mallaki isassun uranium da aka iza waɗanda za a iya yin makaman nukiliya har kamar 5 da su. Sannan ya gargaɗi ga Iran cewa muddin ta iza uranium zuwa matakin mahaɗin makamai tufa a yankin a tabakinsa zai kama da wuta. Kalamansa sun yi daidai da damuwar da al'ummar duniya ke nunawa musamman cikin 'yan watan da wato watannin da suka gabata game da iza uranium zuwa matakin mahaɗin makamai fiye da yadda Iran ta taɓa yi a baya. Ƙwararru sun ce jamhuriyar ta musulunci na da isassun makamashin ƙirƙiro makaman nukiliya da dama idan ta ga dama. Kar a yi kuskure, Iran ba za ta gamsu da makamin nukiliya ɗaya ba, a cewar ministan tsaron Isra'ila Ya'ov Galant jiya Alhamis yayin wata ziyara a birnin Athens na kasar Girka. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce ba su iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuƙa sun kai hari kan fadar shugaban Rasha ta Kremlin kamar yadda Rasha ke ikirari ba. Mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ya gaya ma manema labarai a fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov cewa Amurka ta tsara wani harin jirage marasa matuƙa kan Moscow shekaran jiya. Babu hannun Amurka a wannan al'amari ko misƙalar zarattun, saɓanin ƙarerayin da Peskov ya yi ta zubawa ƙarerayi ne kawai, a cewar Kirby. Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta tura jirage marasa matuƙa makare da bama-bamai zuwa fadar Kremlin a wani yunƙuri na hallaka shugaba Vladimir Putin. To amma jami'an gwamnatin Ukraine sun ce ba su kaddamar da harin jirage marasa matuƙa ba, kuma wannan al'amarin ka iya zama wani sharri na Rasha don ta samu abin kafa hujja ta ci gaba da tabkata asa a wannan yaƙi da Putin ya yi kan Ukraine.
Nan da ɗan lokaci kalilan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma yanzu fara mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda rashin samun gonaki yake ɗaya daga cikin matsalolin da mata masu sha'awar yin noma ke fuskanta. Ummu Idris da ke yin noma a Ejira da ke yankin Ashanti ta ce tana fuskantar ƙalubale da suke hana ta bunƙasa aikin gonanta. Hamza Adams yana dauke da karin bayani.
Aikin gona shine kashin bayan tattalin arzikin Ghana, inda kashi 45 cikin 100 na al'umman kasar ke dogaro da shi wajen kula da kansu, a cewar hukumar shirin samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP a takaice. Sai dai a kasarin manoma, musamman mata, suna yin aikin ne cikin manyan kalubale. Ummu Idris, wacce ke noman wake da masara a ƙauyen Ijira a jihar Ashanti da ke kudancin Ghana, ta ce ba ta da isasshen filin da za ta fada da aikinta, kuma akwai yiwuwar ma ta rasa filin mai girman eka 9 da take nomawa.
Filin da nake noman nan na hayawa ne, ana bani na haya wurin wanga eka 6, na haya nan ga eka 3. Ciki kuma nake duban yara na, wasu na zuwa makaranta. Wani biyu filin nan kana ya kana hayawa, mai fili ya taso rana da yau ya zo ya karbi filin shi. In ya karbi filin shi, kan wani fili kuma za ka zauna?
Galibin filayen da ake noma a kai a Ghana, mallakin sarakuna ko wasu shugabannin zuri'a ne. Mata ba su cika samun ikon mallakar fili ba, saboda ana ganin su aikinsu kawai a cikin gida yake. Daga cikin matsalolin da mata manoma ke fuskanta a Ghana, akwai rashin wayar da kai da rashin ilimi da kuma rashin samun tallafin bankuna.
Loan din da mata ake ba, da ya taimake mu, mu kuma ba mu samu, saboda shi ba mu taba sa kwadon mu ciki ba. Muna dai yin abin mu gurgudun karfin mu, don ko mun sama ba mu samu.
Jami'ai a Ghana sun ce daga cikin dalilan da suka sa mata ba sa samun tallafin aikin gona, akwai rashin kafa kungiyoyi na haɓaka aikin su. Sannan gonakin da suka fi nomawa kanana ne.
Banki yana da wuya ya doki kudi ya ba mace wai ta yi aikin gonanta, kan kuma banki ta ba manomi kudi ya kara a cikin gonan shi. Sai in manomin na da abun da zai ba banki, wanda turawa ke ce ma collateral, to mace filin ba nata ba, namijinta ne. In an kawo takardun filin ba sunanta kai, shi yasa yana da wuya banki ta bata wannan jari.
Duk da cewa gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen baiwa mata damar miki cikin harkar noma a ƙasar, wasu manoma na fatan ganin gwamnati ta samar da wani tsarin da zai baiwa mata damar faɗaɗa harkar su ta noma ta hanyar samun musu filaye. Hamza Adam, VOA, daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams. Yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
To Aisha, yan sandan Belgium jiya Alhamis sun kama wasu mutane 7 da ake zargi da goyon bayan kungiyar ISIS, kuma suke shirin kaddamar da wani hari na ta'addanci, a cewar masu gabatar da kara. Kusan dukkan waɗanda ake zargin yan kabilar Chechenia ne, kuma 3 daga cikin su sun mamallaki takardun izinin zama yan kasar ta Belgium, a cewar masu gabatar da kara a wata takardar bayani. Yan sanda tare da rikiyar jami'an tsaro na musamman sun kai samami a wurare 9 da ke wasu garuruwa a yammacin Belgium, a wani aikin bincike karkashin wani alkali mai bincike wanda ya kware kan hanyoyin bankaɗo harkokin ta'addanci. A ƙarshe, wasu manyan jami'an China, Pakistan da kuma Taliban na Afghanistan za su yi wata ganawa ta kwanaki 2 daga yau Juma'a a birnin Islamabad, inda masu lura da al'umura ke sa ran samun ƙarin fahimta game da manufar China a yankin. Ministocin harkokin wajen China, Qinggang, da na harkokin wajen gwamnatin Taliban, Amir Khan Muttaqi, za su gana da jami'an gwamnatin Pakistan. Al'ummar duniya dai ta tsani tsauraran matakan da Taliban ta ɗauka kan mata da sauransu, baya ga kokarin ganin ta karfafa gwiwa ga al'ummar duniya kan batun tattaunawa da Taliban. China tana kuma goyon bayan batun karfafa gwiwa ga ita Taliban din wajen abin da ta kira kafa gwamnati mai tafiya da kowa, da tafi da gwamnati mai sassauci, da kulla dangantaka da kasashe makwabtanta, da kuma dai yaki da ta'addanci gadan-gadan. Fadar shugaban Amurka ta White House ta gayyaci jagororin kamfanonin da ke kirkiro na'urorin lataruni masu tunani jiya Alhamis, yayin da gwamnatin Biden ke kokarin bullo da ka'idoji da kuma yadda gwamnati za ta sa ido kan wannan bangaren kimiyya da fasaha wanda ke iya zama fa'ida da kuma jidali ga al'umma. Shugaban kasa da mataimakiyar shugaban kasa sun bayyana karara cewa muddin ana so a amfana da fa'idojin da ke tattare da fasahar na'ura mai tunanin, to fa dole ne a magance haduran da aka gano da kuma waɗanda ka taso nan gaba, waɗanda na'ura mai tunanin ka iya yi ga tsaron lafiyar mutum da al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya, a cewar wata takardar bayani ta bayan ganawar. Takardar ta ci gaba da cewa haɗuran kuwa sun haɗa da na lafiya, tsaro, 'yancin ɗan adam, sirrin mutum, ayyukan yi da kuma demokaraɗiyya.
To an gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba da ka karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa nan muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan tattara haraji wanda Zainab Babaji ta hada mana.
A duk fadin duniya hukumomi na tinkaho ne da harajin da take tattarawa daga al'umma don aiwatar da cigaban kasa. Haraji wasu kudade ne da 'yan kasa ke baiwa gwamnati ko hukuma karkashin doka wanda sune gwamnati ke amfani da su wajen biyan ma'aikata, gina hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauransu. Hukumar tattara kudin shiga na jihar Plateau ita ce ke da alhakin samar wa jihar kudin shiga ta hanyar karbar haraji. Tun bayan da hukumar ta gyara tsarin ta na amfani da na'urorin zamani don sauƙaƙawa jama'a hanyoyin biyan haraji a birane da karkara, jihar Plateau ke samun biliyoyin naira kowace shekara. Shugaban hukumar Mr. Dashi Arlat ya ce a shekara ta 2021 jihar ta tattara kudin shiga har naira biliyan 20, inda ya ƙara da cewa a watanni uku kacal na wannan shekara hukumar ta samu naira biliyan 7, inda yake da ƙwarin gwiwa hukumar za ta cimma burinta na samun naira biliyan 26 a matsayin kudin shiga na wannan shekara.
Mun samu within 7 billion already in 3 months. Ya nuna cewa by the end of this year ya kamata zama ya muce target na mama.
To da yake naga kaman kana jin dadi yanda ana samun kudade sosai a jihar Plateau, amma ka gamsu da yanda gwamnati take amfani da kudaden nan ma al'umma wajen gina kasa kila ko samar da ababen more rayuwa wa al'umma?
Kwarai, don kudi daga oil babu kuma mu wannan a Plateau. Ai abunda is evident gashi nan kusa da mu shine overhead bridge that aniya ba British American nan, schools a gigina, so hospitals.
Kwanan nan za a mika mulki, kun yi la'akari da dimbin bashin da ake bin jihar Plateau ta yadda za ku nemo hanya musamman wannan shekaran na biyan waɗannan basussuka?
To ai shi bashi da kike fara bashi ne dole za nemi hanyar da za nemi a biya, amma wannan nawa is to make sure mun internal general mu munewa. Akwai other sources of income na government wanda za yi akwai federal.
Babban matsalan da mutane ke samu musamman na wajen bada wannan haraji shine zaka ga jiha ta zo za ta karbi haraji, karamar hukuma za ta karba. Kaman kwanan nan abinda na lura da shi, idan kai parking a nan karshen terminus zaka karbi receipt, idan ka je can karshen terminus ta wancan bangare sai su jami'an ku su ce sai ka saki bada receipt in ba babu za su baka wurin da za ka yi parking ba. Kuna lura da irin wayannan domin mutane su ji daɗi da sauƙin biyan haraji?
Park and pay da ana yi, the moment ka parking a wani guri kana tashiwa zaga biya, idan ka je ka saki ka parking a wani guri su ba su san da wannan parking da su kai bai.
Idan har ka rike receipt din ranan ka ba su, idan ka kai can dole ka sake biya?
Dole zaga biya sake biya. Abu da masu mu yi yanzu muna so mu using technology now, za ba da receipt da za a ce baby wannan receipt zai doke ka maybe 3 hours ko for the whole day. Akwai wasu man da baby suna da shops za su yi su saya receipt mana 1 month ma, so da ya zama ma gurin parking nasu. Amma idan kana da idan ka parking ka tashi ka je ka parking a fresh place dole ka sake biya.
Mafi yawan waɗanda ke biyan harajin ma'aikatan gwamnati ne da ake cire harajin kai tsaye daga albashinsu, sai kuma 'yan kasuwa da masu manya da ƙananan sana'o'i da sauransu. Na tattauna da wasu ƴan kasuwa don jin ko sun gamsu da yadda gwamnati ke karba da sarrafa kudin harajin.
Sunana Zakariya Ahmad Abdullahi.
To na san kasancewa gwamnati tana karban haraji musamman a wurin ku al'umma.
Eh gaskiya haraji muna biya amma ni ban gamsu da yadda gwamnati take ka dan bana gani.
Idan kace baka gani kaman kenan baka bin hanyoyi ba ruwan sha ba
duk babu sai dai biyan harajin kawai da muke amma magana dai mu ga aiki a hannun gwamnati mu ce wannan eh mun gani ya mun yaba a ba ma gani.
Gwamnati na cewa tana yin hanyoyi a cikin nan jos mun san akwai hanyoyi akwai makarantu da sauransu duka wannan ba da harajin ake yi ba.
Ni ban na dade rabo na danga wata sabuwar kwalta ko kuma an yi gyara sai dai gyaran wani lokaci akwai zamanin da tunin mu zai zo nan garin an dan gyara hanyar masallaci na dan gani shi ma yan faci akai banda shi ni ban ga komai ba.
To sai ina kake ga gwamnati kamata ta gyara.
A gyara wajen gwamnati ranke da yana da yawa domin ga hanyoyi ga ruwa duk ba a yi ba.
Kana ga idan gwamnati tana yin waɗannan ayyuka ku masu biyan harajin nan za ku biya ba tare da matsala ba.
A ranke da dama in dai za mu biya haraji mu gani a ƙasa ai kowa zai farin ciki da cewa eh ya biya haraji amma ga abin da ya gani. Wannan ba wani abu.
Sunana Naomi.
To ya kuke biyan wannan haraji?
Muna biyan na state government kuma muna biyan na local government kuma muna biyan na kasuwa. Na state government muna biyan 5,000 sai na local government ba particular price. Za duba shagon ka ne a ce nawa ne zaka biya nawa ne zaka biya su ne za su fada nawa zaka biya yan duba shago din.
Kin gamsu da abinda ake karban irin wannan haraji ana yi kuwa?
Na kasuwan nan ya fi shekara 30 muna biyan kudi ne kai bamu gabu da suke mana ba.
Ba kike ganin kaman ana amfani da wannan kudin domin kila ko kwashi shara da kuke tarawa a tsakiyar kasuwar terminus?
I don't think so. Don ya kama gwamnati ma na cire kudin kwashi shara ai yana na cikin budget da suke sa.
Wato kuna dai bayarwa ne ba don kuna jin dadi?
Don zaman lafiya. Don baki bayar da kudin nan ba ko baka bayar da kudin nan ba za a zo a rufe maka shago ana yin barasin naka a kasuwa.
To me kike so ita gwamnati ta yi saboda ki ji dadin bada kudin haraji?
Ina so gwamnati in suna karɓi kudin nan su dinga yin aiki da shi. Ana mana gyara, ana share mana guri, akwai security, a gyara mana kasuwa. Mota ya iya wuce, abubuwa ya zama planned and organized.
Sunana Awol Usman, Abuja Market Cosmetics. Eto tsakani da Allah haraji kan tabbas muna biyan haraji. Amma kuma tsakani da Allah mu harajin da muke biya ba maganin amfanin shi.
Dalili fa?
Dalili saboda yanayin rayuwa. Zaka ga hanya ba aiki, ga makarantu ba aiki, yanzu a taruwan masha a garin ma Jos. Ya mana wahala tsakani da Allah dan area da nake na area Rukos ne da kullu ruwa 24 hours kam muna samu tsakani da Allah amma yanzu rabon mu da ruwa sai ai sati biyu wani lokaci wata ma ba a samu ruwan sha ba.
Kake ganin kaman gwamnati ya kamata ta yi da waɗannan kuɗaɗe saboda al'umma da suke bayarwa su gamsu cewa ana amfani da waɗannan kuɗaɗe?
Eh to alhamdulillah ya kamata tsakani da Allah harajin da muke biya a ce makarantu an samu sauki. Na biyu asibiti sai ka je asibiti babu kayayyaki da ya kamata a ce an karɓi patient sai ki samu wani ma kafin ma a karɓi mara lafiya zai iya yiwuwa ma wani ma ya kai gaggara tsakanin Allah.
Kasuwanni da ke karkara na daga cikin manyan wurare da gwamnati ke samun kuɗaɗen shiga. Mr. Wajal Mantu daga karamar hukumar Bokkos a jihar Plateau ya ce suna da kasuwanni da ke janyo mutane daga makotan kasashen Afirka don haka gwamnati na samun kudin shiga sai dai akwai gyara kan yadda ake kula da kasuwar.
Kamar kasuwar mai katako da kasuwar Bokkos a karamar hukumar Bokkos da ke samun mutane suna zuwa har daga kasan waje da ke samun mutane daga Chadi, Niger, Benin Republic wani lokaci kaya har yana kai Kamaru daga nan kamar su dankali, masara kuma ana samun kayan gwari kuma ba karamin haraji ake samu a cikin kasuwannin mu don dabbobi ma ana sayarwa amma wani babban damuwa wanda ake da shawarin shine kauyukan da kayan suke zuwa. So akwai damuwoyin hanya ita kasuwan kanta akwai damuwa don cikin wayannan kasuwannin da girma wani kasuwan ma daga ya kike manta kace mutum 20,000 suna iya zuwa kasuwan nan amma a cikin zuwan da suna zuwa ba ki samu akwai mawanka ba wurin ba haya dan mutum ma ya gama kasuwa kamar da damina yanzu din mu shiga damina zai ki ga mutum ya kwabu sai rasa wurin da zai je dan wanke jikin shi kuma zai ki ga mutane su yi noma a ji ana ba haya cikin gona. So wannan abun kuma ya zama babban kalubale ne ga mutanen da kasuwan yana cikin kauyensu ba hayan da ake a wajen nan zai kiga cututtuka suna zuwa dabam-dabam dan da hali gwamnati ko ba gwamnati ba wannan harkan ma zai zama wani hanyar neman kuɗi ne don yanzu nan ka je kai wurin ba haya mutu ya shiga ya biya zaka samu kuɗi kai ma wanka mutu ya je ya shiga ya biya zaka samu kuɗi so ba dole sai gwamnati ba wayannan shawara wayannan abubuwan ba gwamnati ne kai ba so dan gwamnati ta dauki wani wuri kai maka dauki wani wuri tunda za iya samu kuɗi amma ba wai muna ce gwamnati ta cire hannunta daga abun da ya kamata ta yi ba nan gwamnati zata yi yana da kyau
daga ƙarshe shugaban hukumar tattara kuɗin shiga a jihar Plateau Mr. Dashi Arlat ya buƙaci jama'a su riƙa biyan haraji don samun ababen more rayuwa
ko da koya san cewa biyan haraji ba punishment bane abu ne wanda idan kai kuma har kai ka samu receipt naka zaka remaining with free you will be very free to I na biya haraji kuma na contributing to abinda government is trying to gina
al'umma dai na fatar ganin sabbin sauye-sauye na ci gaba da zai ba su kwarin gwiwan biyan haraji don shan roman demokradiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
an kai sheki Zainab Babaji Masu raro kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar.
Na fara shaye-shaye da bin mata ban salla ban azumi wanda na da karfi a kira salla. Sai shiga gari hey tunane na dukane gobe gobe na mutu yau waye musulmai kuyi ibada kabari akwai zafi musa hankali hey kabari akwai zafi
Madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 3:23 na safiya da wato karfe 8:23 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad karfe 7:23 agogon Ghana da GMT yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku shirin mu na gaba Kunni uku kenan da suka gabata gwamnatin Japan ta ayyana aniyarta na zuba zuzurutun kuɗi dalar Amurka biliyan 2.9 a harkar bola jari a Najeriya da zummar haɓaka ayyukan jari bola.
ta kuma ayyana ma'aikatar muhalli ta Najeriya, babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar Legas a cikin waɗanda za su fara samun tagomashin waɗannan kuɗaɗe. Dalilin da ya sa na tuntuɓi ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce,
wannan abu bai zama sabo ba a tsari na zamantakewa yanzu, musamman da ake a cikin duniya baki daya, cewar wata kasa ta zo ta dauki nauyin wata kasa a wani bangare na tattalin arziki, musamman idan kika dauka Najeriya a dimbin arziki da Allah ya mana na al'umma. Yana daga cikin wannan abin da yake jawo hankalin kasashen da suka ci gaba domin su zo su saka hannun jarin su a kasan nan, domin idan kika duba wannan bangare na harka ta shara, a ce wata kasa ta zo za ta zuba dimbin dukiya irin wannan, ke kin san ba a banza ba. Kuma muna sanar da cewar ita shara da yake rai gare ta, inda kullun muke rayuwa muna numfashi, ita ma haka take samuwa. So sun kalla, musamman kalla suka duba Legas da Abuja, guri ne wanda akwai dimbin mazauna a cikin biranen nan guda biyu, wanda indai aikin da zasu yi zasu samu riba. Kuma wannan abin sun dade suna yi. Na tuna a 2019 sai da suka zo Najeriya, suka turo wani company Jaika, suka zo suka yi bincike akan duk kowanne bangare na shi muhalli.
Shi kuma Professor Muhammad Abaji ne na Jami'ar Maiduguri, a wata hirar da nayi da shi ya shaida min yadda harkar bola zari zai iya zama hanyar arziki da samar da ayyukan yi a Najeriya.
Wuraren da aka ci gaba ya zama kudi ne masu shara, roba su ledadiwa, da ana zuwa a narkar ayi wasu abubuwa da yawa da shi masu amfani. Wajajen su Kano, Kaduna, mata ke tsinewa su zo su narkar da shi, su yayyanka guntu-guntu suna sayarwa. Amma kuma babban matsala wato shine rashin ilimi da kyanta. Ya kamata gwamnati, tunda al'umma sun gano amfanin robobi da su leda suna iya yin sarrafa su da kansu, ya kamata a kara musu ilimi, a kara musu fahimta yanda zai zo ya zama babba, har ya kasance kaman su ledodi da robobi ma babu ma ba za ka ma gansu a layi ba. Alal misali, kaman ana dan ba da wani tallafi, a ce in ka kawo kilo ɗaya za a iya saye shi ko naira 100, nan ba da dadewa ba za ka ga dukka titina ba za sake ganin su leda ko roba a jefe ba. An ina ga wannan kuma zai yi tasiri sosai. Na daya, ya rage dotti-dotti da ake gani a muhalli, gurbatan muhalli ita kanta, da illa kuma da zai jawo kan al'umma, da kuma illa da zai jawo kan dabbobi da muhalli kanta, inda ake noma a yi noma shi zai hana tashin albarkatun gona da sauransu, kin ga an dan rage. To ina ga anan dole a buƙaci shi gwamnati din ta hada kai da ƙungiyoyi da suke cikin al'umma.
Duka-duka abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. A tara da mu a cikin wani shirin a makon gobe, idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu, inda za mu je ta bakin hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin lafiyar muhalli ta Najeriya, wato Nasriya, yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, mutane akalla 130 sun mutu a ƙasar Rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin ƙwarya da aka yi da kuma ambaliyar da ta biyo baya. A cewar jami'ai jiya Alhamis, tuni dai kasar ta fara bisu na jam'i ga mamatan akasari a lardunan da ke arewaci da kuma yammacin kasar, yayin sujjadar bisan wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga 'yan uwan mamatan. An binne gawarwaki 14 a wani wuri mai tazarar kilomita 15 daga garin Rububu na yammacin Rwanda. Ministan tsaron Isra'ila jiya Alhamis ya ce tayu Iran ta mallaki isassun uranium da aka iza, waɗanda za a iya yin makamin nukiliya har kamar 5 da su. Sannan ya gargaɗi ga Iran cewa muddin ta iza uranium zuwa matakin mahaɗin makamai, to fa yankin a ta bakinsa zai kama da wuta.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu na yanzu Charleston,
ni Aisha Mu'azu nake muku cewa ma'assalam.